إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك أبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متار البركة مسلاتي مغلقة لكي نشكين غرم بوتي أجار بوتي أولاً يمتينا الخميس يوم منا شاب يرقوة رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبود إيدا دليو هدو دا أربعين دا هدو واندا كميك ديدي دا شدا قوة هدو ميلادية تدبو بيدا شردا أولاً مجلسي دبكي تفسير القرآن من قرمة دا كما منا تكين تفسير سورة الحج muna cikin tafsirin aya ta 47 ko kafin mu shiga tafsiri zamu ansa kadan daga cikin tambayoyi. Wannan yana tambaya game da mutanen da suke fita daga masallaci ba tare da jira liman yayi wuturi ba a sallar su ta asham, da nufin cewa za su yi a ƙarshen dare wai ba su da ladan kiyamu Ramadan. To ban san masu faɗar haka ba, malamai ne suke faɗa ko ku dai irin jita-jitan nan ce. Yau wuturi tare da liman ba wajibi ba ne, ba tilas ba ne, don ka bi liman dole sai ka yi wuturi tare da shi. Abinda wasu daga cikin malamai suke faɗa shine suna faɗar falalar tsayawa tare da liman har ya kai ƙarshe, saboda faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya bi liman sallah har ya kai ƙarshe, wato har liman ya gama, to za a rubuta masa ladan wanda ya tsayawar dare, wato gaba ɗayan dare. من صلى مع الإمام حتى انصرف كتب له قيام ليلة. توشين سكتي وإن كان سنك سامو أن نفللر توشي كي سلل تارد شي حق كرشي كرشن سلل سيتي لوك چند إيقاما قبانا تاما با وان يتي واجبين يغاك أنا مغانا وتفللات كما با وان يتي إن بكي حقا وكسامو لادن قيام رمضان با. Shi kansa kiyamu Ramadan din ba tilas bane, nafila ce idan mutum yayi ya samu falalar da take cikin wannan aiki, kuma yin sa a masallaci ba tilas bane, yin sa cikin jami'i ba tilas bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallaci wasu kwanaki tare da sahabbansa, kwana uku ko hudu, daga nan kuma bai sake fitowa ba. Ya musu hujja da cewa yana gudun kada a farlanta musu, kada ya zanto wajibi a kansu ganin cewa sun dimanci cikin jami'i, kuma daga ƙarshe abin ya zo musu da wahala. To amma kasancewar ya yi ta koda sau ɗaya ne wannan yake nuna cewa shari'a ta yarda. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu ko sau ɗaya ne, to wannan yin da ya yi sau ɗaya ya nuna wa al'umma su cewa shari'a ta yarda a yi, ba wai sai ya yi ta yi ba. Saboda da ya yi sau ɗaya, sau biyu, sau uku, aka fahimci cewa to shari'a ta yarda. Amma a wancan lokaci ne da Al-Qur'ani yake sauka. Akwai yiwuwar idan aka ga alamar sha'awa, mutane suna sha'awa tunda an yi ta dafifi, aka yi ta cika masallacin, to kada wata aya ta sauka ta ce to wannan tsayuwar daren ta zama wajibi akan musulmi, dole ya yi ta. Annabi kuma yana tausayawa mu'minai, saboda haka sai dai da fitowa. don haka yin ta a gida ma a wani wasu malaman mata fi kamar Imam Malik yana cewa yin ta a gida yafi akan yin ta a masallaci saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba sallar da tafi kowace falala ta nafila ita ce wanda mutum zai yi a gidansa in ba ta farilla ba so babu maganar cewa wai in ba maka kasance tare da liman ba har ƙarshe ba ka da ladan tsayuwar Ramadan wannan kuskure ne ban taɓa sanin cewa wani malami ma ya faɗi wannan ba gaskiya wannan kuma yana maganar cewa mutum ne da yake amfani da sunan da ba na mahaifinsa ba yana maganar cewa shi yanzu shekararsa 28 ya taso ne a hannun yayan shi shi ya ɗauki nauyin komai nashi karatunsa da komai da komai sau aka wajen yin rijistar sunansa aka yi rijistarsa da sunan yayansa to kuma ya ci karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan haka cewa a kirawo kowa da sunan mahaifinsa to shi ne yake cewa gashi yana da takardu wasu takardu ma ba za su canzu ba to yaya zai yi abinda hadisan suke magana a kai shi ne mutum ya bijirewa sunan mahaifinsa ya bijirewa sunan mahaifinsa ban ragaba an abihi faqad kafar yadda ya zo a cikin wata ruwaya a sahihaini wanda ya kwaɗayin barin mahaifinsa kada a aliƙa shi da mahaifinsa yana ganin in aka yi haka ya ci baya ko ya yi ƙasa saboda haka sai yake ƙoƙarin ya danganta kanshi zuwa ga wasu ko zuwa ga wani yana kamar anan ɗaukakar take to musulunci ya hana wannan takan yi wa mutum ya zama an san shi da suna da wani suna ko da kuwa shi ba haka yake ba kuma shi ya ce haka yake so a kira shi ba amma an san shi da wannan sunan to nan babu laifi dan a kira shi da wannan sunan a kira shi da sunan babansa ko kakansa ko wani dan uwansa saboda da wannan aka san shi wannan babu komai kamar yadda annabi ke cewa annan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib annabi dan abdullahi ne shi kuma abdullahi dan abdul muttalib kakansa ne amma ya jingira kansa zuwa ga kakansa amma ba wannan ya nuna cewa koyaushe aka tambaye shi waye babanka bai ce Abdul Muttalib to a da can ana samun irin wannan kuskuren saboda da yawa daga cikin mutane ilimi bai zo musu ba in aka ba mutum rukon yaro ko ya ɗauko shi ruko ko iyayensa suka rasu kamar shi a hannunsa da ya je sa shi makaranta sai kakaba masa sunansa wai shi yana ganin yin haka shi zai nuna cewa ya karɓe shi a matsayin ɗansa kamar ɗansa babu bambanci da sauran 'ya'yansa don haka wannan ta sa zai sa sunansa a jikin sunan yaron to a shari'ance ba haka ake so ba Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'indallah ku kirawo su da sunayen iyayensu wannan shi yafi adalci a wurin Allah to amma wanda aka san shi da wani suna ko da ba mahaifinsa ba ne amma ya shahara da wannan yanzu muna cewa Ibn Taymiyyah din ai ba sunan babansa ba ne shi sunan shi Ahmad sunan baban shi Abdul Halim sunan baban shi Abdul Salam sunan kakan shi Abdullahi to amma akwai wata cikin kakanninsa mata akwai wata wadda aka yi mata laƙabi da Taymiyyah to duk wanda yake ya fito daga wannan zuriyar sai ake ce masa Ibn Taymiyyah ai ba shi kadai ne Ibn Taymiyyah ba babansa ma Ibn Taymiyyah ne kakansa ma Ibn Taymiyyah ne amma dai an fi sanin shi jikan da wannan suna to kaga ba babansa ba ne amma kuma in ba haka ka faɗa ba za a gane ba to wannan littarif babu komai amma da za a zo ana tambayar ka nasabarka to kaka kauce ambaton sunan mahaifinka ka ce ni wane da aka fi sani da wane ni wane dan wane amma an fi sani na da wane kaga wannan shine tarif saboda haka ba wani ba wata matsala a cikin wannan wannan kuma yana tambaya cewa wata dabba ce ta mutu aka bar shi ya jefar aka bar shi ya jefar da ita sai ga wasu suna bin sa a baya a baya sai ya kona to wai yayi laifi ba kai laifi ba sai dai kuma kada ka zama ka gasa musu kuma ina ga babban tambayoyin haka nan saboda lokaci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
نعم دفلكم منا برتر بجرما فما قمنا نجار بوشي والم بوشي ألجى أمد مأزو wanda duk shekara ya saba kawo mana ziyara a wannan majalisi namu amman da wancan da yana ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta duk da dai ba ganin shi yake ba amma yana bibiyar karatuttuka ko ina amma yakan so wani lokaci ya kawo mana ziyara da haka muna alfahari da wannan kuma muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lada Allah ya ƙara masa lafiya ƙara masa lafiya da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi jinkiri mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka'ayyin min qaryatin tace ko wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'da wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun wannan ayar je mun fara fassararta mun ce mun yi fassararta amma akwai wata gaba da ta rage wanda muka ce za mu yi bayanin ta a yau Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman ka da gaggauto azaba walan yukhlifa Allahu wa'ada Allah ko ba zai saba alƙawarinsa ba wa inda yawman 'inda rabbika kuma lallayni daya a wajen ubangijin ka alf sanati mimma ta'uddun ko mimma ya'uddun kamar shekara dubu ne daga abin da suke lissafawa ka ce wannan ayar tana magana akan lokacin da kafirai suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa har yanzu azabar da yake ta faɗa musu za ta same su in ba su yi imani ba ko in sun ci gaba da ƙaryata shi me yasa ba ta same su ba wannan yana nuna cewa babu abin da zai faru kuma shi ba annabi bane kuma abin da yake faɗa ba gaskiya bane in gaskiya ne to ta zo mana shine wa yasta'jilunaka bil azab suna ta faɗa suna ta maimaitawa suna ga inda a ce abin da yake faɗa gaskiya ne lokaci ya yi tsawo har zuwa yanzu me ya faru ne da ba a iko da azabar ba shine Allah ce walan yukhlifa Allahu wa'ada alkawarin da Allah ya yi na yin azaba ga dukkan wanda ya tibire masa Allah ba zai saba wannan alkawarin ba ku kuke ganin wannan lokaci ya yi tsawo amma a gurin Allah wannan ba mai tsawo ba ne abu ne kurkusa wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun yini ɗaya a wajen ubangiji kamar shekara dubu ne a lissafinku to wannan yini ɗaya wannan gaba ita ce muka tsaya a kanta yini ɗaya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ce daga abinda ku kuke lissafawa muka ce wasu daga cikin malamai kamar Ibnul Khatib Ar-Razi da As-Sam'ani sun tafi akan cewa ma'anar wannan aya ana nufin cewa yini ɗaya da mutum zai yi a cikin azaba ranar gobe kiyama daidai yake da shekara dubu ka alfi sana daidai yake da shekara dubu saboda haka wannan ana gaya musu cewa idan suna ganin cewa kamar har zuwa yanzu wata azaba bata zo musu ba to su jira azabar tana nan za ta zo Allah ba zai saba alƙawarin shi ba amma ba su sani azabar da take jiran su a ranar gobe kiyama idan har suka yi da suka mutu haka to yinin ta daya daidai yake da shekara 1000 a lissafin su na duniya saboda haka kaga ashe an gudu ba tsira ba idan ta nan bata same su ba to akwai wata mai tazara tazara ko ba kadan ba tana jiran su a nan gaba wasu daga cikin malamai kamar Yahya ibn Sallam a tafsirin sa da Ibn al-Jawzi a tafsirin sa Zadul Basir da Ibn Juzay a cikin tafsirin sa At-Tashil su kuma sun ce wa inna yawman 'inda rabbika ay inna yawman 'inda rabbika min ayyamil akhirah kwanakin lahira a wajen Ubangiji daidai suke da kwanaki 1000 na nan duniya wato duk kwana ɗaya na lahira kwana ɗaya na lahira daidai yake da kwana 1000 a da shekara 1000 ta nan duniya Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda ya zo a cikin littafin sa Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyya da kuma tafsirin Yahya ibn Sallam a tafsirin Muqatil suka kawo daga Imam Ahmad shi kuma ya fassara cewa wannan ayar tana magana ne wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun wannan ana magana ne akan kwanakin nan guda 6 da Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake cikin su a cikin sa Allah ya halicci sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su a cikin kwana 6 istitati ayyam to wannan kwanaki 6 kowace kowane kwana ɗaya daidai yake da shekara ce wannan ana magana ne akan kwanakin halittar sammai to wannan ayar mun ci tana daidai da ayar da ta zo a cikin suratu sajda yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu a cikin suratu sajda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yana tsara al-amra daga sama zuwa ƙasa sannan kuma wannan al'amari ya hau zuwa gare shi a cikin wani yini da gwargwadon tsawonsa ka alfi sanatin mimma ta'uddu kamar shekara 1000 yake a bisa lissafin ku to sai muka samu a cikin suratul ma'arij ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci wata aya mai kama da wannan ta'aruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana mala'iku da kuma mala'ika jibril shine ar-ruh suna hawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin wani yini wanda gwargwadon tsawonsa 50,000 sana shekara 50,000 kaga yanzu ba ana magana shekara 1000 bane ana magana shekara 50,000 to waɗanda suke so su soki alqur'ani sai su ce yaya ga tufka da walwala da a cikin alqur'ani a wani gurin an ce 1000 sana a wani gurin kuma an ce 50,000 sana a wani gurin an ce shekara 1000 a wani gurin an ce shekara 50,000 akwai tazara ba kaɗan ba tsakanin 1000 da kuma 50,000 to shine malamai suka faɗi fuska guda 2 ta fahimtar waɗannan ayoyin mabambanta guda 2 fuska ta farko suka ce ayar da take cikin suratu sajda yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddu yace wannan ana maganar tafiyar da al'amarin da ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara tafiyar tazarar tafiyar sa daga ƙasa zuwa sama shine aka faɗi shekara 1000 tunda akan haka ne ubangiji subhanahu wata'ala yake magana akan tadbirul amri akan abinda Allah subhanahu wata'ala yake tsatsarawa ita kuma ayar da muke karantawa a yanzu ita ce Imam Ahmad yace ita kuma tana magana ne akan kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci duniya a cikin su sannan kuma ayar da take cikin suratul ma'arij tana magana ne akan kwanakin ranar alkiyama saboda ka kaga kowace aya akwai abin da take magana a kansa don haka ba suna magana ne akan abu guda ɗaya ba kaga babu maganar tufka da walwala a nan kowace akwai alkiblanta to fuska ta biyu kuma wasu malamai suka ce duka waɗannan ayoyi suna magana ne akan abu daya, suna magana ne akan yini a ranar gobe kiyama. Sai dai yakan sha bamban daga mutum zuwa mutum, daga wani zuwa wani. A wajen mumini abu ne mai sauki, ba zai ga wannan tsawon lokacin ba. Tsayuwar da za a yi a mahshar, tsayuwar da za a filin hisabi, da lokacin da za a hau siraɗi har zuwa shiga aljanna, mumini ba zai ga tsawonsa ba. Abin zai zo masa cikin sauki a yi a gama. Ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Allah ya nuna cewa su ‘yan aljanna ma baccin da za su yi na gabanin azhar ma a aljanna za su yi shi. Saboda haka za a gama komai da komai su shiga aljanna, azhar ba ta yi ba. Kaga su ba za su ga tsawon wannan lokacin ba. Amma kafiri shi zai ga tsawonsa sosai. Fadhalika yawma idhin yawmun asir allati 'ala al-kafirina ghayru yasir. Allah ce wannan yini yini ne mai tsanani kuma ba mai sauki ba ga kafirai. Wa kana yawman 'ala al-kafirina asira wa yawma tashaqqaqu as-sama' bil ghamam wa nazzala al-mala'ikatu tanzila al-mulku yawma idhin al-haqq lir-rahman. Wa kana yawman 'ala al-kafirina asira. Allah ce wannan yini ga kafirai yini ne mai tsanani. Saboda haka su a gurinsu zai yi tsawo sosai, amma a gurin mumini ba zai yi tsawo ba. Sannan Allah ya ci gaba da cewa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir. Wa ka ayyin min qaryatin, a can baya mun karanta fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha fa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha وبئر معطلة وقصر مشيد. سيكون بايا موسى آيوي إنك أم سيأك ساكتا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وأن آية تازو أنا فيك أكم وجه مقالة الله سبحانه وتعالى يكي منا نتشيوا ويستأجرونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. سنة قوتو مكد عذابه الله كما سبحانه وتعالى بهذه سابع الكورن سبب. To sai Ubangiji ya kawo wannan maganar cewa alƙarya nawa ce muka jinkirta mata, wa ka ayyin min qaryatin, alƙarya nawa ce amlaytu laha na jinkirta mata na saurara mata, wa hiya zalimatun alhalin suna azzalimai, thumma akhadtuha sannan daga baya na damke su, wa ilayya al-masir kuma makoma zuwa gare ni take. So haka Allah subhanahu wa ta'ala anan yana gaya wa su waɗancan da suke gaggauto da azaba cewa ku daina rawar jiki, ku daina ganin cewa azaban nan ta ɗau lokaci. A gabaninku Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkirta wasu al'ummu waɗanda suka yi kafirci, ya ba su lokaci, ya ba su tazara, ya saurara musu na wani lokaci, sannan daga baya ya kama su. Don haka wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan ya jinkirta muku kakkuza su cewa a'a ruwa ta sha, kafin a yi ku an yi wasu al'ummomi da suka yi kafirci suka yi zalunci, kuma su ma Allah ya musu wannan jinkirin, amma Ubangiji ya kama su daga ƙarshe. Thumma akhadtuha sannan daga baya na kama su na damke su, wa ilayya al-masir kuma makoma zuwa gare ni take. Saboda haka kaga wannan gaba Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan maganar wa ka ayyin min qaryatin anan, saboda ya ƙara ƙarin bayani akan wancan gaggauto da azaba da suke yi. Suna gaggautowa da Allah cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam maza a kawo musu azabar mana. To shi ne Allah yake gaya musu cewa a'a, ka gaya musu ai ba su kadai ne irin wannan saurarawa ta sare gare su ba, su kadai aka fara saurarawa. In ka kula ayar da ta gabata ba a kawo maganar jinkirtawa ba. آية تقباتا فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد. باو مغانا جين كرتاوا أتك أما ننسي أكي مغانا جين كرتاوا ثورة من ثورة تداتي لمغانا قدقو تود أذابا نسكي أنغانيكو ثورة أكي أبنجي سبحانه وتعالى أوجه آية تفلقو سو أكي أغيا مكا yawan alkaryu ko yawan garuruwa da Allah ya halaka. tunda a lokacin ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yana lallashin sa cewa kada ya damu da ƙaryata shi da suke yi kada ya damu da maganganu da suke gaya masa akwai al'ummomi da yawa da Allah ya halaka sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan magana dan ya faɗi irin yawan al'ummomin da aka halakar wanda wannan suna da yawa kuma ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan ne dan ya ƙara tabbatar musu da cewa ba iya wannan kawai da aka ambata ne aka halakar ba dan kada ka cewa tunda can an ce kazzabat qablahum qaumu nuhin wa 'adun wa samud wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashabu madyan wa kuzziba musa ku fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir to wani zai iya zaton cewa iya wadannan da aka zana ko su kadai ne aka halakar shine Allah ce a fa ka ayyam min qaryatin ahlaknaha ay mun halakar da alqaryu da dama sawa ka kun ga munasabar zuwar waccan aya inda ta zo ana so a cire maka tunanin iya wadannan da aka ambata mutanen annabi nuhu adawa samudawa mutanen annabi ibrahim kowaye da aka ambata cikin wannan aya su kadai aka halakar dan kada ka tsaya a iya wannan jerin mutanen shine Allah ya saki gaya maka cewa to ba su kadai ba fa ka ayyim min qaryatin ahlakna mun halakar da alqaryu da yawa dan kuma tunda suna maganar gaggauto da azaba ne sai Allah subhanahu wataala ya ce a ai ba su kadai ba wasu ma da yawa daga cikin alqaryu an jinkirta musu kaga kowace aya da inda take ba sauraka ba mai mai ba kawai mai mai bane alqurani babu wani mai mai haka kawai ba na gaira ba gaira ba ne duk inda kaga wani abu ya zo to akwai wata hikimar da ta sa in ka tsaya kai bincike za ka ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan ne saboda wata munasaba saboda ubangiji subhanahu wataala ayoyi da dama ya bayyana ya halaka al'ummu da yawa ya halaka al'ummu wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'a ba'suna bayatan aw hum qa'ilun ce alqaryu da dama muka halaka azaban mu tazo musu suna tsakiyar bacci ko suna kailula wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na min ba'daha qarnan akharin al'umma nawa muka karya wanda suka kasance azzalimai daga baya kuma muka samar da wasu al'ummar daban alam yarawka ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum arsalna as-samaa'a 'alayhim midraran وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين صراحه اقول عليه دبن دبن ubangiji subhanahu wataala ya fada musu cewa ya halakar da mutane dayawa da suka yi wa Allah ba daidai ba kuma halakna min alquruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira al umma nawa muka halakar bayan annabi nuh alayhi salam bayan sa ayi al ummu dayawa da suka yi wa Allah ba daidai ba kuma Allah ya kawar da su sau haka nan ubangiji yana gaya wa su waɗannan laraba cewa kuna yawo kuna kuma wucewa ta garuruwan waɗannan da aka halaka kuna shiga yaman kuna shiga sham kuma a wannan wuri kuna ganin kufai na garuruwan da aka yi a baya suka yi ja da Allah kuma subhanahu wataala ya halaka su afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha Allah ce su ba su gane ba al'umma da muka halakar gabaninsu yamshuna fi masakinihim suna yawo ma a cikin gidajensu suna ganin kufai da suka bari to akwai aya a cikin wannan ga mutane da suke da hankali Allah ce wa ka ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima ce alqarya nawa ce muka saurara musu alhalin suna masu zalunci wato muka saurara musu lokaci mai tsawo ba mu gaggauto musu da azaba ba tare da cewa suna zalunci zalunci anan ya kunshi shirka da Allah ya kunshi kafirci ya kunshi saban Allah ya kunshi zaluntar junansu da mai karfi yake wa mara karfi wanda duk ya shiga karkashin zalunci shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake kawo kalmar zalunci ana iya cewa wa hiya kafira Allah da yake cewa ka ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya kafira to amma sai ce wahiya zalima tunda kalmar kafirci takan takaita ne akan wanda ya kafirci kadai sauran kananan zulubai sauran cin zali da cin zarafi da zasu yi wa junansu duk ba zai shiga karkashin kafirci ba amma aka ce wahiya zalima to ya kunshi kafirci wal kafiruna humu zalimun ya kunshi shirka inda shirka la zulmun azim ya kunshi saban Allah wanda duk ya saba wa Allah ya zalunci kansa wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsa ya zalunci kansa hakanan zalincin da mutane za su wajudan su duk ya shiga karkashi dan ya zanto darasi ga kowace irin kasa kowace irin al'umma kada ya zanto an bar zalunci kowane iri ne daga mafi girman zalunci shine zalintar tauhidi na ubangiji subhanahu wataala haƙƙin Allah dauka a bama wani shine mafi girman zalunci har zuwa mutun ya zalunci kansa har zuwa matakin mutun ya zalunci kansa ta hanyar ya hana kansa alkhairin da ya kamata ya bar ta samu to duk in aka samu irin wannan Allah subhanahu wataala yana iya kawar da wannan al'umma ce summa akhadtuha sannan sai na kama su da hukuma ta anan duniya anan duniya na saukar musu da hukuma wanda ta kawar da su sannan wa ilayyal masir makoma zuwa gare ni take bayan wannan hukumar da musu ta duniya kuma za su dawo har ila yau su same ni domin za su samu ubangiji subhanahu wataala za su haɗu da shi a ranar gobe kiyama kuma anan ma zai sake musu wata azabar wani azabar da ta same su a nan duniya ba ita ce karau ba wannan farauci amma wanda za su zo su iske a nan gaba ma ta fi tsanani shine ma'anar wa ilayyal masir makomar zuwa gare ni ne kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum makomar su zuwa gare mu ne kuma hisabun su yana kan mu don haka kada waɗannan da suke yi maka ya rasulullah irin waɗannan maganganu suna cewa a gaggauto da azaba kada su dame ka kada kuma su rudu da irin jinkiri da ubangiji subhanahu wataala ya musu idan azaban ma bata same su a nan ba to tana nan tana jiran su don kuwa komar su zuwa gare shi yanzu suna ina waɗannan da suka ja da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ina sun koma ga Allah sun koma ga Allah kuma sun je sun tarar da abin da suka aikata sannan ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da cewa
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في
Allah subhanahu wa ta'ala ce qul ya ayyuhan nasu ka ce ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne gare ku mai bayyana gargadi falladhina amanu to waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi kyawawan ayyuka lahum maghfiratun suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim da kuma arziki na karamci walladhina sa'u fi ayatina waɗanda kuma suka yi ta kokari suka yi iya kokarin su wajen bata ayoyin mu mu'ajizina suna ganin za su gagare mu ulaika ashabul jahim to waɗannan su ne ɗan wuta to anan ubangiji subhanahu wataala yana nuna wa waɗannan kafirai da suke cewa annabi ya gaggauto musu azaba ya gaggauto mu ya saji dona kabil azab suna ta cewa ka gaggauto a gaggauto in gaskiya ne mu ga azabar kamar yadda kake faɗa ajillana qittana qabla yawm alhisab a gaggauto mana da kasan mu na azaba tun kafin alkiyama ta zo to Allah ya ce to ka gaya musu abun ba a hannunka yake ba ba kai ne kake azabtarwa ba ba kai kake aiko da azaba ba kai aikin ka shine ka gargade su kai musu kashedi ka jakunan su amma su daina neman cewa kai ka kawo musu azaba dan Allah subhanahu wataala bai sanya azabar a hannunka ba qul ka gaya musu ya kai annabin Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni kawai mai gargadi ne gare ku kuma mai bayyana gargadi wato ni aiki na shine in tsoratar da ku azabar Allah in fada muku da babban murya cewa wannan yanayin da kuke ciki na kafirci da kaucewa hanyar Allah da zama a cikin shirka dubu-dubu in kuka yadda har kuka mutu kuka koma ga Allah a haka to azabar Allah tana jiran ku kuma in ba ku yi da gaske ba anan ma sai azaba ta same ku saboda ka ni gargadi nake yi da abin da aka yi mun wahayi in yuha ilayya illa annama ana nadhirun mubin ba wani wahayi aka yi mun ba sai kawai yi wa mun wahayi da aka yi cewa ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi azaba take a hannunsa ba balle a ce ya akai bai sako ta ba har yanzu ba hisabin ba akan sa yake ba shi yake hisabi ba balle a ce ya akai har yanzu bai hisabi ba shi gargadi aka ce yayi kuma yana ta gargadi annazara ko annizara bi kasrin nun shine at-takhwif tsoratarwa at-takhwif min ash-sharr ka tsoratar da mutum wani sharri ko wata musibar da za ta iya samun sa in bai yi a hankali ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana nadhirul ana nadhirul uryan fan najaa najaa cini ne mai gargadin nan wanda saboda sauri ya isar wa da mutanen sa gargadi ko kaya bai sa a cikin sa ba haka ya fito larabawa in suna son su fadi wato su nuna irin girman musibar da aka hango shine su ce mai kawo wannan labari yayi gargadi ya ma fito ko kaya bai sa a jikinsa ba saboda gudun kada a samu jirkiri wannan abin ya zo ya iske su to annabi ya ce to ana nadhirul uryan ku dauke ni a wannan matsayin cewa na fito ko kaya ban sa a jikina ba don in gargade ku da gaggawa fan najaa naja kowa yayi ta kansa kowa yayi ta kansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mu sauraka shi bai gargadi ne wasu daga cikin malamai suka ce ya ayyuhan nas anan ana nufin su mushrikan qurayshawa annas ana nufin mushrikan qurayshawa ibnu ashur a littafin sa at-tahrir wa at-tanwir aula ne da dama yake cewa wannan shine yaran alqur'ani duk da kaga annas to zaka samu ba ana nufin mu'minai ba ana nufin kafirai wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin dukan mutane saboda haka Allah subhanahu wataala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane gaba daya ya ayyuhan nas ya ku mutane da mu'minan su da wanda ba mu'minan su ba innama ana nadhirun mubin ni fa mai gargadi ne mubinun imma ya zama min abana allazi ko kuma min abana bi ma'ana bana abana albana almutaaddiya abana allazi bi ma'ana bana wato kace mubinun wanda yake bai bayyanarwa ko kuma wanda yake bayyananne nadhirul mubin wato mai gargadi mai bayyanarwa ko kuma wazirul mubin mai gargadi mai bayyana gargadinsa yana bayyana irin abin da yake gargadin mutane a kansa anan za mu ga cewa ayar ta ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan shi mai gargadi ne kawai ba a ce shi mai gargadi ne mai albishir ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da duka abubuwan guda biyu ya zo da gargadi ya zo da albishir ya zo da gargadi ga waɗanda za su ƙaryata shi ko za su yi kafirci ko za su yi saban Allah ya musu gargadi kar su kuskura su je wa Allah da wannan halin kar su kuskura su rayu akan wannan sannan albishir ga waɗanda suka yi imani suka bi Allah ya yi musu albishir da aljanna ya musu albishir da ni'imar Allah subhanahu wataala da suke jiransu inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira haka Allah subhanahu wataala ya ce lalle mun aiko ka da gaskiya shine alqur'ani bashiran wa nadhira kana mai albishir kana mai gargadi anan sai ba a faɗi maganar albishir ba sai aka faɗi maganar gargadi saboda me saboda siyakin zancen wato inda aka koro maganar an koro maganar ne akan kafirai ana magana masu ƙaryatawa ne ce wai sajiru na kabila aza su waye suke gaggauto wa annabi sallallahu alaihi wasallam kawo azaba su ne wanda suka ƙaryata shi su ne kafirai saboda haka akan su ake magana shi yasa sai aka takaita da ambaton gargadi ba a kawo maganar albishir mutum da ba ana magana ne akan mu'minai ba to amma duk da haka sai muka ga ayar kuma ta yi reshe a gaba tunda ta ambaci mu'minai fa amma alladhina amanu wa amilus salihati kaga maganar mu'mini ta zo me yasa aka kawo maganar mu'mini dan ya zanto kwadaitarwa kwadaitarwa ga su waɗannan waɗanda suka ƙaryata shi a kwadaitar da su cewa su yi imani domin su samu gafara Allah da kuma arziki da karamci su kuma waɗanda suka yi imani ana musu albishir kaga maganar albishir din ta samu amma cikin wata siga sigar da take dauke da baki biyu take dauke da magana biyu magana ta farko take nuna wato kwadaitarwa ga su waɗannan kafirai da suke ta ja da shi cewa su yi imani mana domin ga masu imani da aiki na kwarai abin da aka tanada musu su ma su yi imani mana sannan kuma ta zanto albishir ce ga duk waɗanda suke da imanin kuma suka yi kyawawan ayyuka fa ammal ladina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai to suna da wata gafara da kuma arziki wanda yake na karramawa falladhina amanu waɗanda suka yi imani falladhina amanu waɗanda suka yi imani suka yi imani da dukkan abin da ya wajaba su yi imani da shi suka yi ayyuka na kwarai wa amilus salihati suka yi ayyuka na kwarai aiki na kwarai shine yin aiki da kyakkyawan niyya wato da ikhlasi sannan kuma aikin ya dace da shari'a mutum yayi abu wanda shari'a ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummar sa su yi shi sannan ya yi shi kuma da kyakkyawan niyya dan ya samu lada to wannan shine ake kira al'amalus salih shine aiki da kwarai to duk wanda yayi imani yayi aiki da kwarai domin waɗannan abubuwa tare suke tafiya in dai akwai imani na gaskiya wanda ya ratsa zuciya to dole ne za a ga nasansa a cikin ayyukan zahiri dole zai yi naso a kan gaɓoɓi za a samu mutum mai imani imanin da ya ratsa zuciyarsa kuma ya zanto baya sallah ba ya zanto baya azumi ya zanto ba mai gaskiya ba ya zanto maha'inci in dai imani ya ratsa zuciyarsa to zaka samu yana da waɗanda yana da kyawawan dabi'u yana da halaye na kwarai yana bin Allah subhanahu wataala sau da ƙafa to shi yasa ake goya wa amilus salihati bayan an faɗi imani saboda a nuna maka cewa al'iman yastalzimu al'amalus salih imani shi kadai ba zai ba da irin wannan sakamako ba sai an samu aiki na kwarai tare da shi فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أما وأن سكي إيماني كما سكي أيك نقري التي لهم مغفرة سنة لغافرة تزل البنس وبجي سبحانه وتعالى زي يافي مصر البنس زي غافر تامس زي مصر سترة ونشيني أسنن غافرة غافرة شيني أبنجي سبحانه وتعالى يلل بمكز نبانك يقوي مكسو ba zai kunyata ka bara na gobe kiyama da su shine gafara abinda muke yi na istighfari shine muna neman ubangiji subhanahu wataala ya suturta mana zunubanmu wanda mu da shi kawai muka san mun yi Allah ya boye mana shine ma'anar neman gafara to duk wanda suka yi imani suka kyawawan ayyuka lahum maghfiratun suna da wannan gafara sannan wa rizqun karim da kuma arziki na karamci wato ubangiji subhanahu wataala zai musu sakamako da gidan aljanna da ni'imomin da ta kunsa wanda duk wannan yana cikin arziki kullama ruzuqu minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruzuqna min qabl wa utu bihi mutashabiha saka duk ni'imomin aljanna da abinda yake cikin ta na jin dadi yana karkashin wannan arziki da ubangiji subhanahu wataala zai yi musu kamar yadda Allah yake cewa liyajziyallahu alladhina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim cikin suratu saba Allah yake cewa dan Allah ya sa kayya ga waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka Allah ce ulaika lahum maghfiratun waɗannan suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karim suna kuma da arziki na karamci da yawa daga cikin malaman tafsiri sun fassara rizqun karim da cewa ana nufin gidan aljanna arziki na karamci ana nufin gidan aljanna cikin malaman da suke wannan fassara akwai Sheikhul Mufassiri Ibn Jarir al-Tabari akwai Ibn Atiyya akwai al-Allama al-Shindiqi alayhi rahmatullah Ibn Kathir acikin tafsirin sai yana cewa Muhammad ibn Ka'b al-Quradi Muhammad ibn Ka'b al-Quradi wanda yana daga cikin malaman tafsiri na tabi'ai na mutanen Madina asalin zuriyar sa Yahudawa ne sunan Yahudan bani Quraiza in ce sun san bai Yahudan bani Quraiza wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake sai fatattake su daga garin Madina to shi wannan Muhammad daga cikin wannan zuriyar ya fito ya zama kuma babban malami ba rubutu tafsiri ba shi yasa ake cewa al-Quradi al-Quradi nisba ce ila bani Quraiza sauraka ya ce har a cikin malaman tafsiri a Madina daidai kun malamai da ake sifa ake ambatan sunan su in an zo fadar malamai masana tafsirin al-Qur'ani a garin Madina da shi wannan Muhammad ibn Ka'b al-Quradi to shine yake cewa idza sami'ta Allah yaqulu wa rizqun karim fa huwa al-janna yace da zarar inda kaji Allah yace wa rizqun karim da arziki na karamci yace to al-janna yake nufi wasu daga cikin malamai suka ce anan ana nufin arziki na duniya da na lahira duka yace lahum magfiratun wa rizqun karim suna da wata gafara ta musamman da arziki na karamci to arziki na karramawa suka ce ya kunshi arzikin duniya da arzikin lahira amma ibn Ashur ya fassara arzikin duniya anan ba wai ana nufin sai mutun ya kudance ba sai mutun ya samu wata daukaka ta duniya ba yace in aka ce arzikin duniya ubangiji subhanahu wataala ya baka kwanciyar hankali ya baka inshirahus sadr ya zama da zuciyarka fayau take wasai take baka kwana kana tashi da kullatar wani da jin haushin wani da baka kwana kana tashi cikin damuwa koda kuwa Allah subhanahu wataala bai baka tilin dukiya ba koda ba a san ka ba ba a san ma kana nan ba ba a san an yi ka ba in ka samu wannan kwanciyar hankalin da wannan yalwar zuciyar to ka samu arzikin duniya ce to rizqun karim aka ce arziki na duniya da lahira ana nufin arziki na duniya zaka samu nutsuwa zaka samu nutsuwar zuci ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa to za Allah zai albarkace ka da wannan arzikin na samun nutsuwa sannan mafi girman arziki da zaka samu shine samun yardar Allah rana gobe kiyama wa ridwanu min Allahi akbar zaka samu yardar Allah to ka sama samun komai to kaga anan su waɗannan malamai sun fassara wannan ayar daidai da wasu ayoyi na alqur'ani da suke nuna cewa in ka yi imani ka kyautata aikinka ka rike Allah ka rike addinin sa to zaka samu jin daɗin duniya zaka samu na lahira jin daɗin duniya da lahira ubangiji subhanahu wataala yayi wannan alkawari ga waɗanda suka yi imani man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah subhanahu wataala yace wanda duk yayi imani man amila salihan wanda duk yayi aiki kyakkyawa min dhakarin aw untha namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini Allah ce falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba to lalle za mu ba shi rayuwa za mu raya shi rayuwa mai daɗi ma'ana a nan duniya za mu ba shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamalun sanar ranar gobe kiyama kuma mu saka musu da mafi kyan aikin da suke aikatawa a nan duniya saboda haka ubangiji ya alkawari ga mu'minin da ya kyautata aikinsa cewa ubangiji zai ba shi daddaɗar rayuwa a nan duniya kuma zai ba shi ita a lahira وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وأن استغفروا ربكم كن مغفرا أبنجكم ثم توبوا إليه سنن كتوبة وغريش يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى زي جيدك ودادي حرزوا لوك تندك أيدي مكو معنى أن الدنيا zai jiyar da ku dadi har zuwa ƙarshen ajalin ku sannan Allah ya ce wayuti kulli fadlin fadla sannan duk wani mai falala kuma wani mai kyakkyawan aiki ubangiji ba shi sakamakon kyakkyawan aikinsa a lahira kaga alkawari ne ubangiji subhanahu wataala yayi ma wadanda za su yawaita istighfari da yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Allah na cewa alladhina hajaru fillah min ba'di ma zulimu la nubawwi annahum fid dunya hasana wa la ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Allah cewa wadanda suka yi hijira suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su la nubawwi annahum fid dunya hasana zamu shirya musu kyakkyawan sakamako a nan duniya wala ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun la dan da za su samu alahira kuma shi yafi girma da a ce sun san haka. To sai yasa wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ma irin wannan take magana falladhina amanu wa amilus salihati lahum magfiratun wa ajrun karim, tana nufin ku samu gafara a lahira sannan ku samu arziki na duniya da lahira in kun yi imani kun yi aiki na kwarai. Anan ubangiji subhanahu wataala ya hada tsakanin imani da aiki na kwarai, sannan shi kuma ga duk wanda ya hada waɗannan abubuwa biyu imani da aiki na kwarai shi ma ya masa alkawarin waɗannan sakamako guda biyu lahum magfiratun wa rizqun karim, da gafara da kuma aiki wanda yake arziki na karamci. Sannan Allah ce walladina sa'u fi ayatina, waɗanda suka yi wato waɗanda suka yi iya kokarin su shine sa'u, wanda suka yi iya kokarin su fi ayatina wajen su bata ayoyin mu mu'ajizina suna ganin gazawar mu ko suna ganin gagarar su ulaika ashabul jahim, Allah ce waɗannan sune ma'abuta wutar jahannama. Anan akwai qira'a guda biyu a kalmar mu'ajizina, wata qira'ar mu'ajizina والذين سعوا في آياتنا معجزين, إقرار ابن كثير ده أبو عمرو, والذين سعوا في آياتنا معجزين معجزين وتو مثبتين, وأن سكي إياكو قرنس دنس هات آيوين الله معجزين سنة ما سدهك إليه متاني سنة ما سدهك إليه متاني لك شقاء الديني سنة إياكو قرنس سكتشوا الدين الله بيشقى بابا سنة إياكو قرنس سكتشوا متاني بسكامة سكيابا wannan ita ce kira'ar mu'ajjizina ko kuma mu'ajjizina yansibuna al-mu'mina ila al-ajaz, suna ganin mu'minai ba su isa ba saboda ka suna ta kokarin yadda su bata ayar Allah suna ganin mu'minai ba su isa su dakatar da su ba. Sannan akwai wannan kira'a ita kuma mu'ajjizina, mu'ajjizina wato suna masu jingina ubangiji da gajiyawa, suna ganin ubangiji subhanahu wataala ba yadda ya iya da su, sun gagara Allah subhanahu wataala ba zai iya ba su ba zai iya bawa masoyansa nasara ba, su kowa zai iya karya su ba, shine mu'ajizina. Kamar da Allah subhanahu wataala a cikin wasu wurare ya kawo irin waɗannan ayyu walladina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabun min rijzin alim, waɗanda suka yi iya kokarin su wajen su bata ayoyin mu suna masu ganin gazawar mu, Allah ce ulaika lahum azabun min rijzin alim, wannan suna da mummunar azaba kuma mai radadi. A wani gurin Allah ce walladina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdarun, wadanda suka yi iya baki kokarin su na su bata ayoyin mu ubangiji yace ulaika fil azabi muhdarun, wadanda sune ake halarto da su cikin azaba ranar gobe kiyama. Allah na ce am hasiban alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun, shin waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tsammanin ba za wato suna tsammanin za su gagare mu, suna tsammanin ba za mu iya da su ba, Allah ce sa'a ma yahkumun, abinda suke hukuntawa yayi muni kwarai da gaske. Kalmar as-sa'yu takan zo mutum ya iya kokari wajen aikata alheri ko kuma iya kokari wajen barna, don ana amfani da kalmar sa'yu mutum ya kai matukar kokari fi amalil khair ko fi amalil shar fil islahi aw fil ifsadi, wajen yayi gyara ko wajen yayi banna, kamar anan kaga sa'u fi ayatina ay fi ibtali ayatina, iya kokarin su wajen su banna. Wani gurin kuma idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al harth wa al nasl, sa'a fil ardi shine yayi iya kokarin sa yaga cewa yayi barna a bayan kasa. Wani gurin kuma sai ta zo da aiki mai kyau, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura, kaga anan sa'yu ta zo da ma'anar iya kokari da mutun zai yi wajen aikin alkhairi wani gun kuma ta zo da duka ma'anonin guda biyu a lokaci guda inna sa'yakum la shatta kaga inna sa'yakum la shatta ayyukanku daban-daban ne Allah ya bambanta ayyukan waɗanda suka yi amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasabi yassuruhu lil yusra kaga wannan sa'yi ne mai kyau wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasabi yassuruhu lil usra wannan kuma kaga aiki ne mara kyau lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu dada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh